الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen Allah jalla wa ala sarkakakkiyar gaisuwa wacce take kunshe da albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da gamuwar mu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Asabar wanda ya dace da 26 ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta 11 ga watan 7 shekara ta 2026 injili imamin wannan masallacin yace a lissafin ɗan albashi ko muku taba ji ba wannan tsohuwar ibara ce tun 90 zuwa 2000 ake fadarta in akwai waɗanda suke da ƙasa shekara 20 ba dole bane su ji ta ko ba haka ba sai irin mu tsofaffin zama a wannan masallaci ne tarin albarka masjidu sahaba da ke unguwar Kundila a cikin birnin Kano muna roƙon Allah ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi ya ƴan uwa ba tare da na ja mu da yawa ba kamar yadda kowa ya sani wannan haɗuwa munasaba ce ta taya murna ga ƙannanmu ƴaƴan babanmu malaminmu فضيلة الشيخ محمد ابن عثمان حفظه الله ورعاه مرنر سامن قاروا دا كرمشي ناوري دا اكا تورا مسلم اجيا اوانا مسلاتي من البركة يا راماتا قدابيو دا انقوا ايه منا مسل الدعاء بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير كمريان دا a bara waccan muka haɗu a irin wannan munasaba da manya-manyan malamanmu da wannan birni mai albarka a irin wannan munasaba aka gabatar da muhadara ta taya murnar waɗancan amare da suka shuɗe a wancan shekarun to haka yau ma tarihi ya ƙara maimaita kansa ga mu mun ƙara haɗuwa domin irin wannan munasabar da taya murna ga waɗannan ƴan uwa namu Allah ya sanya musu albarka duk da na faɗi munasaba ta wannan haɗuwa amma ita kuma lecture za ta zamanto ɗoriya ce da ci gaba ta wasu jeren giyar lakcoci da manyan malamanmu suka fara a satin da ya gabata akwai manyan malamanmu guda 5 فضيلة الدكتور عمر إبراهيم إندابوا لفضيلة الدكتور المقرع عبد القادر إسماعيل كبارة لفضيلة الشيخ مجتبى رمضان لفضيلة الشيخ معظم خالد سليمان سكا قباتر مسجد الفاروق لكنان بايد موكدا أعواؤك ودى سكا سنياوى لكتر تبربري والتربية المتاسة ina mafita to a yau kuma sai muka kalli wani bangare wanda shi ma yana da alaka da matasa amma da ba ta fuskar tabarbarewar tarbiyya ba ta fuskar ni'imar su kansu matasa din saboda haka sai muka sanya wannan lacca suna da cewa ni'imomin da Allah ya yi mana in bracket musamman ni'imar matasa ni'imomin da Allah ya mana. Wannan jumla tana nuna cewa lallai Allah ya yi mana ni'ima, kuma haka ya faɗa a cikin ayoyin Al-Qur'ani cewa ya mana ni'ima ɗin. Daga ciki Allah ta'ala yana cewa fama bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Duk abin da kuka gani a tare da ku na ni'ima to daga Allah ne. A wata ayar kuma Ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna mana waɗannan ni'imomi ɗin sun kasu kashi biyu. Akwai ni'ima ta zahiri, akwai kuma ni'ima ta batini. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah ya ce shi ne wanda ya malale ku da ni'imominsa na zahiri da na batini. Galibi idan aka yi maganar ni'ima, mutane sun fi tafiya zuwa ga ni'imomi na zahiri, irin abin da Allah ta'ala ya ba ɗan adam na lafiya da ji da gani da wadata da iyali da ƙarfin jiki da kaikawo da ilimi, da waɗannan duk ni'imomi ne na zahiri. To akwai kuma abubuwan da suke ga su burjik ni'ima ne, wala'alla ma sun fi kasantuwa su zamanto ni'imomi fiye da irin abin da aka ɗauka su ne ni'imomi na zahiri, waɗanda mutane gaba ɗaya hankalinsu bai karkata a kai ba. Daga cikin irin wannan shi ne da yawa daga cikin awam ba sa ɗaukan matasa a matsayin ni'ima. To shi ne muka taro a nan wajen, za mu gaya wa mutane, malamanmu za su gaya mutane cewa haihuwar 'ya'ya maza da mata wanda in suka bunƙasa suka girma suke zama matasa, to lallai wannan babban ni'ima ce. Akwai malamai da suke kan hanya ba su ƙaraso ba, amma saboda larura ta lokaci za mu shiga cikin mabu'in kai tsaye, wanda zan gayyaci mai magana ta farko ko kuma already dama ya riga ya zauna, fadilatu Dr. Umar Ibrahim Indabawa, babban limamin masallacin Darul Hadith da ke unguwar Tudun Yola a garin Kano, halifan babanmu fadilatu Dr. Marhum Al-Sheikh Ahmad Muhammad Ibrahim. Allah ta'ala ya masa rahma. A gurguje, ana gafata malam. Nukutar da nake so za malam zai mana magana a kai cikin minti 15. Tabbatar da ni'imar matasa. Shin ya aka yi matasa suka zama ni'ima a cikin al'umma? Barakallahu fikum ya shekara.
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بيهك مالم الشيخ محمد بن عثمان sauran yan uwa malamai da suke wannan wuri waɗanda suke kan hanya kafin su ƙaraso, da yan uwa na matasa da suke wannan wuri, kana kokonto ne da yan uwa na matasa da suke a wannan wuri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kaga abu na farko ma da yake nuna cewa wannan marhala ta matasa ni'ima ce, shine duk abin da kaga kowa kokari yake danganta kansa zuwa ga wannan abin. Har ga sunan ku kuna ne ba ku ce a'a wai ni ba na cikin ku. To kaga wannan yana nuna cewa wata ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya yi muku, ita kuke kan wannan marhala ta matasa har kuke ganin cewa kar a cike gurin. To lallai wannan ni'ima kamar yadda aka faɗa a wannan kuma munasaba da ta shafi matasa waɗanda Allah ta'ala ya arzuta su da yin aure, Allah ya sanya musu albarka a cikin wannan aure nasu, Allah ta'ala ya hore waɗanda suke kan hanya su ma su sami wannan ni'ima ta aure. Kamar yadda aka faɗa, wato a yi lakca a satin da ya gabata ranar Juma'a a masallacin da aka faɗa a kan matasa, ranar Asabar daidai irin wannan lokacin a yi wata lakcar a kan matasa a masallacin Abubakar Siddiq a Gwalli, yau kuma a yi lakta a kan matasa inda da wata laktar gobe insha Allah a kan matasa za a yi ta wanda wannan yana nuna mahimmancin matasa a cikin al'umma lallai matasa su ne kashin bayan al'umma domin su ne goben wannan al'ummar idan kana so ka gane me zai faru ko ka yi hasashe na me zai faru da wata al'umma a gobe zuwa jibi to abinda za ka yi kawai shi ne sai ka kalli matasan wannan al'umma sai ka ga a wane irin gwadabi suke me tunaninsu wace irin rayuwa suke ciki to daga nan kana iya yanke hukunci cewa to mutanen nan al'umman nan a yi mata kaico saboda abinda ka gani ko a yi mata murna a yi mata bushara saboda abinda ka gani dangane da abinda ya shafi matasan Ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin wasu mutane waɗanda suka yi wata gwagwarmaya a rayuwa wanda Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa waɗannan mutanen matasa ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda annabi ibrahim alayhi salam wanda ya yi ta gwagwarmaya akan karya shirka da karya gumaka da ja'in ja da mutanansa a kan haɗa Allah da wani Ubangiji madaukakin sarki da yake ba mu labari su kansu mutanen da suka zo suka ce mu dai mun ji wani matashi fatan yankuruhum yuqalu lahu Ibrahim kaga kenan alqur'ani ya nuna mana cewa masu jan ragamar gwagwarmaya a rayuwa ta karya shirka da karya gumaka matasa ne masu ja da waɗanda ko su kawwame kansu a lokacin da barna ta baibaye al'umma ko take cikin al'umma don su kawo gyara matasa ne idan muka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa za mu ga wani abin mamaki wanda wasu har tambaya suke yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in kai maganarsa waɗanda za su biyo baya za ka ce abubakar siddiq za ka ce umar faruk za ka ce usman bin affan shi to ya akai waɗannan da suka yi gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallama tare mu ba ma jin da yawa duriyansu wajen lokacin da ake maganar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake maganar wasu mas'aloli da suka shafi addini a ce me ra'ayin abubakar siddiq kan wannan masala ko me ra'ayin umar faruk kan wannan masala mun muna ji amma mun fi jin abdullahi ibn mas'ud mun fi jin abdullahi ibn umar mun fi jin abdullahi ibn abbas mun fi jin waɗannan muka fi ji kai in ka zo aka ce maka ma akwai wasu mutane da ake ce musu al-fuqaha'u sab'a fuqaha'ul madina waɗannan fuqaha guda bakwai din gaba ɗayan su zaka gani matasa saboda haka wannan ce me yasa ba mu ji fuqaha'ul madina a ce abubakar umar usman a ifara irgo waɗannan ba in ce ai su waɗannan dattijai su ne kuma suka yi gwagwarmayar kafa wannan addini a lokacin da waɗannan matasan suka zo an kafa addini me ya saura shi ne ɗaukan ilimin addinin da gabatar da shi ga waɗanda ba su san shi ba to su waye suka yi wannan su waɗannan matasan su ne suka yi wannan aiki shi yasa za ka ja shi a ibn umar radiyallahu anhu ba a ibn abbas radiyallahu anhu ba kala zai haka za ka ja shi ba gani ana ka koma ka kalli komandojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama komandojinsa ba tsofaffi dattijai aka ɗauko ba saboda kowace ƙwarya da abokin birninta kowane guri da wanda ya kamata ya zauna saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babban komanda na dukkanin yaƙokin shi ke jagorantar amma in ya naɗa wani ya ce kai wani ka tafi za a gani waɗanda yake ɗebowa yake zaɓowa ya ba su wannan tutan za ka samu matasa shi ta har an sami tattaunawa tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa wadda iba wa usamatu bin zaid har wasu suna ganin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa ganin cewa wannan rundunar Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ba ya jagorance ta saboda shekarunsa suna ganin a samu wani babba wanda za a ba wa wannan riddina Abubakar Siddiq yace wallahi bazan sauke wata tuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada wannan tutar babu kuma dalilin da zai sa in canja wannan tutar mukalli Khalid bin Walid mukalli Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu duk gabaɗaya zamu ga waɗannan bayan Allah matasa ne waɗanda su ne suka ringa jagorantar ya kunkuna waɗanda aka yi aka ringa cin nasara musulunci ya ringa yaduwa ana faɗaɗa daular musulunci kuma ana yada addinin musulunci yana cewa ga mutane haka ne in ka zo tarihi mutane da yawa waɗanda suka fice suka yi gwagwarmaya suka yi yaƙi wurin yada addinin musulunci za ka ga wani lokacin an sami wani dattijo domin tafiya in ba dattijo ba za ta yi ba ko su waɗannan duk da aka lissafa ai kaga sai da dattijai ɗin suke tafiya to sai ka ga an sami wani dattijo wanda yake shi ne jagora amma maimanatuhu wa maisaratuhu wa amamahu wa qalba matasa bayan da zai ce ga shi shi ne jagora shi ne komanda kuma duk waɗanda zai sa a gaba waɗanda suke masu shekaru ne wanda zai sa a dama masu shekaru ne wanda zai sa haka Salahuddin al-Ayyubi irin waɗannan dumbanyan masu jihadi waɗanda suka yi aiki wa addinin musulunci za ka tarar cewa ko da su suna da shekaru waɗanda suka haɗa hannu da su suka haɗa ƙarfi da ƙarfi don ɗaukaka addinin Allah waɗannan matasa ne saboda haka duk al'ummar da Allah madaukakin sarki ya arzuta ta da matasa to wannan al'ummar Ubangiji madaukakin sarki yana nufin ta da alkhairi abinda yake bukata shine su matasan a nuna musu matsayinsu su fahimci cewa su ma din nan fa wata ni'ima ce ta al'umma al'ummar da kansu su fahimci cewa waɗannan matasan da Allah ya saka a cikin wannan al'umma ni'ima ce da Allah ya yi wannan al'umma ai akwai kasashe yanzu da suke fama da tashin hankali da fitintunu da damuwa sun shiga wani irin matsi me yasa saboda ba su da matasa suna kanfan matasa sun sani cewa rayuwarsu tana fuskantar haɗari domin duk gida mutum biyu ne a gidan da uwa da uba su haifi ɗaya ɗaya saboda haka yanzu nan gaba uwa da uba za su mutu waye zai mai gurbinsu ɗaya ɗaya wannan uwa da uba sun mutu ɗaya ɗaya ne mai gurbinsu wannan uwa da uba sun mutu saboda haka inda za ka auna al'umman za ka ce sulusi ɗaya bisa uku na al'umman ne matasa saboda biyu bisa uku uwa da uba ne ɗaya bisa uku su ne 'ya'ya wanda za su zama matasa to kuma waɗancan biyu bisa uku kullum kuma tafiya suke yi amma wanda yake mai gurbinsu ƙwaya ɗaya ne su ma idan suka tashi uba da uwa ƙara rubuwa ake saboda haka sun fahimci cewa inda suka dosa tashin hankali ne inda suka dosa wata irin rayuwa ce da suna buƙatar agaji sai sun nemi agajin matasa aiki amila sai sun nemo ma'aikata sai sun nemo waɗanda za su taimaka musu wanda za su yi kaza wanda za su tsare su wanda za su yi musu sojoji kuna ji a yi yadda ake ta ba da labarin yanzu wasu matasa da suke zuwa suke shiga aikin soja a wasu ƙasashe yadda waɗannan mutanen suke da ƙabilanci da ƙyamar baƙin mutum amma ka ga suna yadda su ɗauki mutum su saka shi a asibitinsu su zo su ba da jikinsu iyaka suna yadda su ɗau mutum a aiki yana jena operation kayayyakin yakinsu yana ɗaura wannan sun yadda su ɗauki mutum ya zo ya musu aiki kaza da kaza ka san ba a san ransu ba ne dole ce ta sa su me yasa saboda ba su da matasan da za su yi wannan aiki dole suna buƙatar su ɗauko wasu da za su zo su taimaka musu kaga kenan a lokacin nan idan aka sami wata al'umma su suna da matasa sai dai in kana bukatar taimakawa ba a taimaka maka da matasan kaga wannan sai ka gane cewa ni'ima ce ashe Allah madaukakin sarki yayi mana ta mata alhamdulillah yanzu nan da muke kallo gashi nan yanda muka gani matasa abin farin ciki abin jin dadi abu ne da yake nuna cewa wannan al'umma insha Allah muna da kyakkyawan zato cewa gobenta da jibinta da gasarta mai kyau ce saboda ga matasa nan waɗanda ake cewa mata yara manyan gobe goben kuma ta matasa ga sunan a ɗakin Allah ga shi ba abin da ya kawo su in ba su ji zancen Allah ba su ji bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo su kenan na tabbatar da cewa a cikin matasan da suke wannan guri dindin matasan da suka halarta wannan akwai waɗanda suka rufe kantinansu suka ce bari su je su ji lecture da za a yi akwai waɗanda ya kamata su je waje kaza suka ce kai yau akwai lecture a masjidin sahaba can za mu je mu ji akwai waɗanda suna da abubuwa duk suka bari suka fifita Allah da manzansa da addininsu na musulunci wannan ba abin ba karamin abin farin ciki bane wannan yake nuna cewa wannan al'umma tamu babu wani abu da zai zo ya kautar da mu daga kan wannan hanya ta addinin musulunci ba talauci ba ko mutuwa inda za a kawo wani abu da zai ringa kashe mu daya bayan daya sai dai ya kashe mu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda kai mu abinda muka sani ma talauci sa mutum yake ya dagawa kalla innal insana la yatgha misa ar-ra'ahu tajna saboda kai wani lokacin wasu wanda ba su sami kaifi ba wato wadata ce take sa kuma su shiga wani abu wanda yake ba daidai ba bincike ya tabbatar da cewa matsalan da muke fama da ita a wani yanki na matasa na shaye-shaye din nan abinda yake bayyana sau da yawa sai mu ga cewa kamar waɗanda ƴaƴa waɗanda suke na mabukata ko waɗanda ba masu arziki ba ba masu kuɗi su ne suke cikin wannan amma abinda yake na gaskiya shine ba haka bane ba ƴaƴan mawadata waɗanda suke da kuɗaɗe su suka fi shiga cikin wannan harkar matsalan shine su tasu ba a cika gane ta ba saboda akwai abin da kafin su jahil sai sun sha madara sai gwangwani biyu in an gama kuma sai an ci rabin kaza to dan talaka ina ya ga rabin kaza da shi wani lokacin bayan abin ya kada tashi garin gare zai nemo ya afka saboda haka kaga yanzu za a fuskanci halin da yake ciki shi ko wancan saboda tsadar abin da yake amfani da shi da abubuwan da yake karumawa kafin ya sha wata ma yan gama sha kuma za a ce sai kana sai ka sha fruit kaza da kaza da kaza da kaza shi sa waɗannan abubuwan ba a ganin su ma ba abin nan fatan hakan muke musu ba muna ga duk yan uwan mu ne muna fatan duk waɗanda suke cikin wannan harka Allah madaukakin sarki ya ceto mana su a ƙarshe matasa ku sani cewa ku ne al'umma ku ne goben al'ummar nan kuma ku ne ni'imar da Allah ta'ala ya yi wannan al'ummar wallahi waɗannan mutanen da muke tare da su shugabannin waɗanda ake ce musu 'yan siyasa babu abin da za su iya yi ba abinsu da zai tafi ba za su taɓa iya cimma burinsu ba in babu matasa su waye suke zuwa rumfunan zaɓe su waye suke ihu sai wane su waye suke kan platform suna kururuta 'yan siyasa matasa ne sau da ke inda matasa za su ce mu mun gaji da tura wato mota sai ta sa kuma rufar ta dawo tana daddanne mu mu ne kashin bayan aikin mu ne muke kaza mu ne muke kaza amma in aka zo kuma in mun zo mu ce bari mu irga ribar da mu matasa muka ji sai mu nema marata ce saboda haka mu ma mun tsaya ba za mu shiga wannan abubuwan ba me zai tafi haka kenan wannan yana nuna a siyasance siyasa ba za ta tafi ba al'amuran rayuwa ba zai tafi ba idan babu matasa kuma dullan ran da aka ce mu mun daina komai mun daina ai duk mai hankali da shugaban da shi shugabannin da suke da hankali sun sani cewa yau da matasa za su ce to mu ba mun tsaya ba za mu yi ko sai su kama kuka ya kamata shugabanni su kama kuka saboda sun san cewa halaka kenan aka dosa bincike ya tabbatar da cewa turawa suna yin bincike akan duk abubuwan da suke sun yi bincike akan cewa wai me yasa shekar tunda mu wa tunda muka taso muka tara ana kashe Falastinawa Falastin tunda muka taso muke ji ana kashe su amma har yanzu gubernator kuma suke shi wai me yasa waɗannan ba karar da su ba me yasa har yanzu basu mika wuya ba sun hakura me yasa kaza bincike sai ya tabbatar da cewa saboda yanki ne na musulmi su kuma musulmi sun yadda da haihuwa sun yadda da matasa a cikin al'umma shi yasa in waɗannan suka tafi wasiya suke wa na baya cewa kar ku tsaya kar ku bari kar ku sake kar ku mika wuya saboda haka shi yasa wannan kullum yakin sabo ne shi kuma musulunci haka yake idan ka kashe mutum ɗaya saboda kana so ka gurgunta musulunci sai Allah ya taso da mutane goma in ka kashe goma sai Allah ya taso maka da mutane ɗari kuma waɗannan da Allah yake taso da su za ku gani matasa ne saboda haka muna yi wa wannan al'ummar murna da farin ciki wallahi ba ƙaramin farin ciki na gara ji ba ganin waɗannan bayan Allah matasa da suke wannan guri ina inda magana muke ta yi cewa muna da matasa kuma matasanmu alhamdulillah Allah ya yi musu baiwa na cewa su ne yanzu a masallatai su ne mafi yawa a majalisan ilimi su ne mafi yawa a dukkanin wani ayyukan alkhairi ga shi irin wannan yanzu kai kirawo mutane ga shi yanzu in ka cire babanmu ga shi nan shaiba استعلى الرأس وشيبا قابا بسالة قابا لازيا ومنا جدا يعني دوين دا بيك جمهور مقانوس وصور لكم يندا نفضا من كتفيا با دا تيجيكما ودا تيجيبا طب دا شيء متى شيء أفاي إينا جيكو وإن كسا كيشو كما تي وشي بونا لئي تي إينا تبيا كنا جا كنا جا لندا كتاري كنا نمبا ينزا أكي سالة كيشو أفاي لوكا شيء دياتو كنا كيدي سيانا لوكا شيء دو سكة سالة كي inda ba su kuma in muka zura a guje kuma to kuma sai mu wuce inda aka yi tabata tsaya to Allah madaukakin sarki ya karawa matasanmu albarka Allah madaukakin sarki ya dora su akan gwadabe na alkhairi Allah ta'ala ya amfanar da su karan kansu da wannan mataki da suke kai na matasa Allah kuma ya bada ba su daman su amfanar da wannan al'umma ta yadda za a yi alfahari da su duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
to Allah ya saka da alkhairi kuma mu matasa muna godiya saboda irin ni'imar mu kowa so yake ya zama mu ko ba haka ba yanzu dai kaga babana Fadilatu Doctor Umar Ibrahim Indabawa so yake ta ƙarfin tsaya sai mun dan buɗa masa wata kofa wai shi ma ya zama mu Allah ta'ala ya saka da alkhairi malam ya ja hankalinmu a kan wannan gagarumar ni'ima ta matasa kuma mun fahimci cewa lallai matasa ni'ima ce zuwa ga al'umma a cikin muhadarar da malam ya gabatar za mu fita da saƙonni masu yawa amma saboda lokaci bari mu tsinci saƙo guda uku saƙo na farko su matasa su ne gishirin al'umma kun san miya in ba gishiri lami ce to al'umma in ba matasa lami ce shi yasa za mu ga malam ya bude mana da ayat da ke cikin suratul kahfi inda Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan garnaƙaƙin matasan da ake kira da suna ashabul kahfi wa raqib waɗanda alqur'ani ya ba da shaida a kan irin juyin juya halin da suka kawo a duniya ta hanyar tabbatar da imani da korar shirka alqur'ani ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sannan yayi mana ishara zuwa ga lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam yake gwagwarmayar tauhidi a garin Harran a kasar Iraq kafin ya hijira ya koma Sham. A lokacin ya samu dama ta wannan gwagwarmayar ne da kakkarya gumatuka da tabbatar da kalmar Allah saboda matashi ne. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ashin matasa su suka fi kowa damar bayar da gudunmawa wajen gyara da ake fuskanta na lalacewa da tabarbarewar tarbiyyar al'umma. Yau ku kalli yanda ake yada maganganun shirka da tsaface-tsaface da bokanci. Yau wai har bokaye suna da rashin kunyar da za su fito social media suna sa lambar wayarsu, suna tallan kansu, suna fadar irin abubuwan da suke nasihirce-nasihirce da cutar da al'umma. Ka gani a social media boka yana cewa wanke daga wannan dutsen sashi a ƙasa, kin danna zuciyar wane, kin mallake shi, kin yi kaza. Ina kuke matasan ahlus sunna? Ku ya kamata ku je ku yi boosting waɗannan social media ɗin da kalmomi na tauhidi, a fatattaki wannan shirkar, a fatattaki wannan sihirin da kafirci ɗin. Sannan ku kalli yanda kalmomi na batsa suka zamanto arha. Yau duk wani mai mutunci baya iya buɗe wayarsa a gaban kowa sai ya shiga ɗaki. Dan kai gangancin buɗewa a gaban matarka, ko a gaban mahaifinka, ko a gaban mahaifiyarka, ko a gaban malaminka, buɗewar farko zaka iya cin karo da kalmar da za ta tayar maka da hankali ta sa kai ka ji kunya. Shi kuma mai yi ɗin ba kunya yake ji ba. To ya za a yi matasa su ba da gudunmuwa wajen daƙile wannan ɓarnar a cikin al'umma? Abu na biyu a cikin maganganun malam, mun fahimci cewa kowace al'umma tana taƙama, tana da jari ne da matasa. In ta rasa matasa to ta rasa jari. Mu al'ummar Najeriya ana ƙirga mu sama da mutum miliyan 200 da ɗoriya. Amma statistic ya nuna cewa kashi 65 zuwa 70, ma'ana tsakankanin mutum miliyan 150 zuwa miliyan 160 ɗin 'yan Najeriya duk matasa ne. Amma me yasa muke cikin matsala? Saboda me matasan ba sa taka rawar da ya kamata su taka a matsayinsu na matasa? Muna kukan shugabanci, muna kukan taɓarɓarewar tattalin arziki. Matasanmu nawa ne suka yarda da sana'a, wanda sana'a ita take karya tattalin arziki? Duk abin da kaga ya maka tsada don baka da kuɗin siya ne. Me kuɗin siya baya masa tsada? An gane wannan? Sannan wani irin gudunmuwa muke bayarwa wajen samar da ingantaccen shugabanci mu matasa? Tunda aka zo demokuraɗiyya a jamhuriyar nan ta 1999 har izuwa wannan da ake ciki, duk wanda ya zama shugaban ƙasa a Najeriya za ka ji ana lissafa ƙuri'a miliyan 9, miliyan 10, miliyan 13, miliyan 15, bayan masu zaben sun haura mutum miliyan 160. Ina kuke kuka yi bacci kuka ban miliyan 19, miliyan 15, miliyan 14 suka wula mu a matsala? Ina ragowar mutum miliyan 150 suke? Kaga ashe kenan haƙƙi ne, tun da larura ta kawo mana ta wannan hanyar ake samar da shugabanci. To duk wata wasila da take kai mu zuwa ga shugabanci, mallakar katin zaɓe, tashi a zaɓi shugabanni na gari, nisanta tumasanci da bambaɗanci ga 'yan siyasa, samar da kyakkyawar manufa da blueprint a hannunku yake matasa. Ku ake cuta, ku ake mayarwa baya, ku ne ba ku da jami'o'i, ku ne ba kwa samun guraben aiki, masu digiri nawa ne a cikinku, masu masters nawa ne a cikinku, masu PhD nawa ne a cikinku, ba su samu aikin yi ba? To ya za a yi a samar da blueprint ɗin da zai tabbatar da waɗannan matasan an samar musu mafita a cikin al'umma? Sai ta hanyar samar da ingantaccen shugabanci. Abu na uku, malam ya nuna mana cewa adam matashi imani da bin Allah. Wannan shine adam matashi. Shi yasa yace ku kalli yanda matasa suka aje komai suka zo masallacin nan. Yace wani ya rufe shagonsa, wani ya bar sana'arsa, wani ya bar uzurinsa, wani ma yau ya ba wa budurwarsa uzuri ta ce zo I love you, ya ce a'a ina masallaci. Ka ji su ko sun yi kabbara ko? To ashe abinda zai sa matashi ya yi alfahari da sunansa shi matashi shi ne imani, bin Allah, kyawawan ɗabi'u, ibada. Muna roƙon Ubangiji Jalla wa'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu mu matasa, su kuma iyayenmu, musamman malam da ya gabatar da lakca a farkonsu, da kuma yayansa babanmu Sheikh bin Usman, Allah ya ƙara musu lafiya. Wannan birkin da kuke taka mana muna jin daɗi, dan kan mu je mu ballo sama da ruwa, a ɗan sa mana linzami, amma wani lokacin abinmu mai sukuwa. Gabar magana ta biyu wanda zan gareci dattijon malami ɗan uwa Malam Basir na Shuka daga Zaria. Da ni nakan kalli Zaria da Kano a matsayin abokanan wasa, amma watannin baya sai suka samun da baibayi. Saboda haka shi yasa da na ga kalmar Zaria sai na ɗan rusuna. Kuma akwai albarka a Zaria, ‘yan uwa. Daga cikin albarka Zaria, kun san an ce Zaria dama garin ilimi ne. To bayan ilimi ɗin ma akwai wani abu da ku matasa in kun je za ku samu, wa ukhri tuhibbunaha. Akramakallahu. Zan gayyace ka domin ka zo ka gaya mana mu matasa ya ya kamata al'umma ta ribaci wannan ni'ima ta matasa. Falyatafaddalu Sheikh mashkuran ma'juran mu'azzaban mukarrama.
إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه صلوات الله وعلى آله وأصحابه الدعاة إلى الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Na tabbatar wannan karatun da Dr. ya yi ya gamsar ko da ba a ƙara ba, kuma karatun da Dr. ya yi sai na ji ya tashe ni daga cikin waɗanda ake tsammanin da ana cikinsu, wato da tawa. Na ji kawai ya maida ni tsundum cikin matasa. To kuma dama akwai wani abu ɗaya da nake kallo, wanda shi kuma dasto sai zo ya ƙara ma taɓar ruwa, shi ne lokacin da wasu ke tsammanin ni dattijo ne. In na waiga na ga mahaifina yana nan raye, sai in ji anya waɗannan ba su kuskure ba kuwa? Yana kuma takawa da ƙafafuwansa. Duk rana tare muke sallah a masallacin babban gidanmu. Amin. Amin. Na gode. To ni zan fara da tambayoyi ne. Ai a Kano muke nan. waɗanda suka yi muƙabala da Abdul-Jabbar dattawan malamanmu ne na Kano ko matasa ne wanda majalisar shura ta kira shi ta tirke shi sai ya yi bayani aka tara mai dattawa yana cikin dattawan malaman Kano ne ko yana cikin matasa ne amma kuma ya biya ma dattawa karatu ni na tabbatar ya karantar da su sannan mafi yawan jami'an tsaro bari mu fara da sojoji suwa suka fi yawa tsakanin dattawa da matasa yan sanda fa custom fa immigration fa ina nan gangarowa ai in aka zo nan kuma ai an rufe kuma ai hizba fa to yan agajin mu fa ni ma dan agaji ne amma na tabbatar matasa sun fi yawa yawa malam yake yan social media suwa suka fi yawa matasa ne wannan na nuna mana ashe matasa na da gudunmawa gaggaruma da za su iya bada ta domin ci gaban al'umma da haɓakan addini da ƙaruwansa da kuma rinjayensa kan abin da ba addinin Allah ba sannan daga cikin irin gudunmawan da matasa za su iya badawa akwai mai gabatarwa in an yadda in ya rage minti uku akwai sako da nake so ba ƴaƴanmu da aka aurar jiya
so ya rinci
yawa kan cinye lokacin gaba
ina bibiya a kawo
mukalli makarantunmu na islamiyya awwalan mafi yawan waɗanda suke karantarwa a waɗannan makarantun matasa ne sannan kuma matashi shi ne wanda za ka samu cewa yana karantarwa a makarantu na islamiyya hudu a rana ɗaya yana da ta safe yana da wanda yake fita da hantsi yana da wanda yake zuwa ta yamma yana da wanda yake zuwa da daddare kuma yana yin abin baya jin ya gaji ko yanzu ai ba za ka nemi irin wannan daga guri na ba ko da yake da ina kusa da ku matasan ba za ka nemi irin wannan gurin fadilatul sheikh Muhammad ibn Uthman ba an wuce gurin ba za kuma a dawo ba sannan gudunmawar matasa a cikin kowane mahalli bayyananniya ce ga wani misali sai aka ce ga mai gida da fijo amma ba shi da ɗako ɗaya ga wani mai gidan kuma kusa da shi kamar shi da fijo amma yana da ƴaƴa matasa guda goma wanne mugu zai fi jin tsoron tabawa shi wannan na farkon na biyun a sai dai matasa ko ake tsoro ko ake tsoro sannan makiyan mukafirai da na gida da na waje waɗanne jinsi suka fi mai da hankalinsu ga sun lalata sun ɓata a yana ce tsofaffi ne matasa to me yasa saboda sun san in suka lalata waɗannan to shikenan sun lalata al'umma domin dattawan da tsofaffin ai suna dab da tafiya rami da sun kauce shi kenan sai ya zama ba sauran mutumin kirki a bayan ƙasa ko a cikin al'umma kuma ai kun ga a ayoyin da doktor ya karanto mana dazu da Allah tabaraka wa ta'ala yace iz awwal fitiyati illa likahati kun ga ya ambaci alfitiyati din anan amma kuma tare da haka da yaje gaba sai ya sake maimaita fitiya din yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim ya sake maimaita kalmar saboda muhimmancin matasa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ihtanim khamsan qabla khams a cikin abubuwa guda biyar din yace shababaka qabla haramik ka ci ganiman kuruciyanka ta martakanka kafin tsufanka na gani ai na ce na zuwar minti 30 sannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu a ciki sai da yace wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi da saurayi matakin da ya tashi cikin bautan ubangijinsa matashi shike da ƙarfi shike da karsashi shike da kuzari shike da jure kowace irin wahala kuma shike da ƙundumbala da ƙunan bakin wake da shiga kowane irin haɗari in buƙatar haka ta taso wannan duk aikin matashi ne ashe matasa kuna da muhimmanci kuna da ƙima kuna da tsada a musulunci kai har da rayuwar al'umma to da yake mai gabatarwa ya nuna min sauran mintocin kaɗan a ƙarshe na ce ina da saƙo da nake son in gabatar ma 'ya'yanmu da aka aurar jiya ga abinda nake ce masu na ce ma 'ya'ya na hibatullah da ummu hani ga goma kiyaye kunne duk da ido na mai gidan hannun dama ciki da hancin saki kula bari facen sha'awar noma ki dawwama kan zaɓinsa a kan na baba har mama bari fa naki a can zucci ki zamsakin fuska rahama da walwalar fara'ar murmushi ga 'yan ziga ki zamo kurma raka ki kana raka shi kana targo shi mijin ki gwal ne mai kima bihamdi rabbi wa salati ala rasulillahi tamma kalma daya karshe wani sharadi ne nake so in gabatar ga dukkan waɗanda suka auri ƴaƴan sheikh wannan sheikh din namu al-sheikh al-jahbiz al-nihrir al-almai al-abqari muhammad ibn usman hafizahu allah ba malam ne yasa sharadin ba ni ne na sa sharadin wayanda suka aura da wanda suke kiran aura nan gaba domin akwai saura sharadin daga guri na ne wa sharqu huwa an tujid al kalam bil lughati al arabiyya wa tuhsina zalika wa tujida لأن فضيلة شيخنا معروف بهذه اللغة الميمونة الطيبة فعليك أن تنتفع بمن تسبت به إليه من المصاهرة حتى تكون عربيا خالصا محضا بإذن الله فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله يسعدك على الخير شيخ مالن بصير نشوك زاريا كن فان زاريا دار العلم مالن يامن بياني أكن gabar magana ta yadda ya kamata a ribaci wannan ni'ima ta matasa kuma tun daga tambayoyin da ya bude da su ya ba mu amsa ya tambaye mu a sojoji suwa suka fi yawa matasa immigration custom yan agaji yan social media kaga an irin waɗannan ayyuka na alkhairi da makamantansu ya kamata ga matasa suna da fifiyaci sannan matasa a social media su ne wanda ya kamata su ba da gudunmuwa wajen kawo juyin juya hali a kan irin abin da ake yaƙar mu da shi na tunaninmu yanzu akwai abubuwa da ake yaƙar mu da su kuma da matasa ake haɗa kai al-afkar al-munharifa da suke yaduwa a cikin al'ummarmu da kuma matasanmu to amma sai ka ga an rasa wani abqari wani gawurtaccen matasi ko wasu gawurtattun matasa da za su haɗu kawai aikinsu shine yaƙar wannan virus ɗin da ake ketawa a cikin al'umma mazansu ko matansu ka ga matashiya ta fito tana magana wai taba ta ga amfanin aure ba shi aure bauta ne shi kaza rashin yanci ne shi kaza ita kuwa ita ta ga amfanin aure ku kaddara yau da a ce a hanya aka same ta ba ta aure ba ta isa ma ta fito cikin mutane ta zama su ta ai popularity din na aure ne sunayen da take amfani da shi akan sunayenta sunaye ne da aure ya tabbatar mata da su ko iyanan ta ga amfanin aure sannan haifarta da aka yi ta zo duniya aure ne ya kawo ta nan ma amfanin aure ne sannan shin wai idan mace ta yi aure ta je gidan miji bautar miji take ko bautar Allah bayan da za a yi uba ya tsugunna ya haifi ƴa ka je ka tambaye duk wanda yake da ɗiya mace yake da ƴaƴa maza ka tambaye shi a ƙarƙashin zuciyarka wa ka fi so wa ka fi tausaya wa ƴaƴanka zai ce maka ƴaƴa mata sun fi shiga cikin rai wani ma da su yake alkunya kamar Mala Abu Unaisa shugaban ƴan social media da ƴansa mace yake alkunya mun gane wannan to amma ɗan nan aka haife ta aka ba ta tarbiya har ta zama mutum lokacin da ta iya gane komai wani sai ya ceto daga wata ƙasa sai a ɗauka a ba shi ya tafi da ita kai kana ganin inda tsarin ɗan adam ne ba tsarin Allah ba wayar hannunka ba wanda ya sai ya raba ka da ita balle ƴarka shi sa kaga a hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi wa maza wa'azi sai ya ce istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah amanar Allah ce dan da ba dan Allah da ya ce a baku ba bayan da zai uba ya dauki yarsa ya baka wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah da me ake mallakar mace da kalmar Allah a baka sadaki sannan ne aka halatta maka ita duk wannan fa ibada ce ta Allah to kaga wanda zai zo ya kore wannan ka sani cewa manufarsa ba shine wai kore auren ba a'a manufarsa shine kore ibadar Allah dan inda ba dan umarnin Allah ba da ma ba zai bi ubansa ba da ba zai bi uwarsa ba amma yana kaffa da haƙƙin iyaye ne saboda ne umarnin Allah ne ka je ka samu waɗanda ba su da addini ka ga yanda bature zai sa uwarsa a keji in ta tsufa ka ga yanda zai kai babansa gidan tarihi ya ajiye shi saboda ya tsufa to amma masu imani kullum kaffa suke da iyayen to haka ita ma mace alaƙar ta yake da miji duk abin da ta yi wa miji Allah ta bi ba shi ta bi ba umarnin Allah take kiyayewa ba shi sai wa da'a da biyayya ba da na so in ba malam barista minti biyu malam barista Ibrahim ya zo ya gaisa da ƴan kwanan yana kan hanya kuma dama mai magana nan gaban shine Fadilatu Sheikh Mu'azzam Sulaiman Khalid wanda bayan barista insha Allah zan gabatar da shi daga nan sai in gabatar da ɗan kwana ta kwarana insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا نايما نسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu cikin wannan masallaci mai albarka don gabatar da wannan wato walima ko kuma lacca dalilin munasaba ta aurar da ya'ya wanda malamin mu fadilatu Sheikh Muhammad bin Uthman yayi muna addu'a Allah ta'ala ya sa albarka da alkhairi cikin wannan auren da aka yi kuma Allah madaukakin sarki ya azurta su da zuriya tayyiba dukkanin wani abu da zai zama fitina ciki muna roƙon Allah ta'ala ya kawar da shi to wataƙila ne abin ki biyu abin da zan faɗa bai wuce in ɗan ƙarin haske akan ɗaya daga cikin hadisai wanda malam da yanzu ya gabata ya kawo mana ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqtanim khamsan qabla khamsin yake ka ci moriyar wasu abubuwa guda biyar tun gabanin wasu abubuwa guda biyar su zo su same ka to daga cikin abubuwan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa kowanne musulmi shawara lalle ya tabbatar ya ci moriyar su akwai shababaka qabla haramik yake lalle ka ci moriyar samartakarka ka ci moriyar zamantowarka matashi tun gabanin tsufa ya zo ya same ka domin ko shakka babu duk wanda kaga kamar yadda na ga malamai duk sun gabatar duk wanda kaga shekarunsa sun ja to shi din ma da a irin matakin da kai a yanzu kake kai yake na mataki to kenan a kwana a tashi to kai ma wata ran shekarun naka za su ja inna lanafrahu bil ajjam naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni min al ajali lanafrahu bil ayyam naqta'uha mukan yi farin ciki mai murna saboda kwanaki da suke zuwa suna wucewa a rayuwar mu to amma wannan kwanakin a kwana a tashi gurin da kake hango shi da nisa to a kwana a tashi wucewar kwanakin sai kaga wata ran ya kai ka wannan gurin to shakka babu duk da zamantowar mu matasa akwai lokacin da mu ma za mu kai mataki na dattijantaka ko kuma in ce za ku kai ko yawa mataki na dattijantaka to abinda nake so in ja hankalin mu a nan shine akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gabar nake so in ja hankalin mu akan ta a matsayinka na mu'mini yace ihris ala ma yanfa'uka dukkanin wani abu da ka san zai amfane ka to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu umarni cewa lallai kai kwadayin abin duk da ka san zai amfane ka kai kwadayi kaga ka aikata wannan abu don haka a matsayin mu na matasa dukkanin wani abu da muka san zai amfane rayuwar mu zai sa mu samu ci gaba a rayuwar mu zai sa rayuwar mu ta inganta ta samu inganci to wajibi ne mu yi kokarin ganin mun cimma wannan abu don haka ilimi kan taimaka wa rayuwar mutum ta kyautatu ta kuma samu inganci ilimi kan taimaka wa mutum ya samu kyakkyawar rayuwa to lallai mu yi iya abin da za mu iya wajen neman ilimin don rayuwar mu ta inganta a matsayin mu na matasa sana'o'i kama daga kasuwanci da ragowar sana'o'i dukkanin waɗannan suna taimakawa rayuwar mutum ta inganta to lallai kada mu yi sakaci kuma kada a same mu da kasala wajen irin waɗannan sana'o'i da kuma ayyuka waɗanda za su taimakawa rayuwar mu ta yau da kullum amma kada mu manta duk abin da muka je za mu yi domin rayuwar mu ta inganta don mu samu kyakkyawar rayuwa kuma don mu samu cikakkiyar damar da za mu iya ba wa al'ummar mu gudunmawa da kuma addinin mu to sai mun nemi taimakon Allah akan ya taimaka mana akan wannan abin da muke yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wasta'in billah ka kuma nemi taimakon Allah domin duk abin da mutum zai yi duk irin kokarin da zai yi matukar bai samu taimakon Allah ba wannan kokarin nasa zai tashi a banza ne idza lam yu'inka Allah fi ma turiduhu fa laysa lil makhluqin ilayhi sabilu idan Allah bai taimaka maka ba cikin duk abin da kake son kai in baka samu taimakon Allah ba to babu wani dan adam da yake sai ya taimaka maka babu wani makhluki da zai iya taimaka ma ka cimma manufar da ka sa a gaba matukar baka samu taimakon Allah ba to duk waɗannan abubuwan da za mu yi don mu inganta rayuwar mu kuma mu samu damar ba wa addinin mu gudunmawa da kuma al'ummar mu to mu rika neman taimakon Allah akan ya taimaka mana wajen cimma wannan manufa to kuma daman kamar yadda na faɗa magana ce ta kaitacciya ta 'yan mintuna kuma ina jin akwai in malam watakila ina jin da yawan mutane ba su san alaƙar mu da shi ba to aƙalla dai unguwar mu daya yawa aƙalla unguwar mu daya wannan shine to kuma daban
aksar kuma
aksar sai dai shi zai yi bayani yawa aksar zai yi bayani to Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muka faɗa kuskuren mu Allah ya yafe mana wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to ya yan uwa lokaci ya ja da yawa gaskiya ina da nukudodi guda biyu nukudar magana ta gaba dama asali mun ajiye wa malamin mu fadilatu sheikh mu'azzam sulaiman khalid ita da na wai ga dazuban ga ya shigo ba sai na rasa yanda zan yi da dan uwana takwarana malam khamis abu haibam ya shigo sai nake ganin na samu halli. Daga baya kuma sai mai waje ya zo, to kaga mai tabar ma sai ya nade kenan. Saboda haka a gurguje da mun so lakcan nan ta tsaya karfe 8:40 daidai, to amma dai yanzu abin da ya rage mana kasa da minti 15 ne. Zan ji kunya in bawa sai gari waye saboda ba kai aure ba. Ni yau na da daga Abuja ko gida ban je ba, amma ka ce mun kwana a nan. Zan ji nauyi in bawa malami na lokaci, amma kuma zan samu karfin gwiwa in na nemi alfarma. Allah ya gafarta malam, gabar maganar da muka aje maka shine matasa mu san kanmu daidai da wata hutuba da aka yi sati biyu bayan da suka wuce akan alhawiyya. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من غدوة الله سبحانه وتعالى كما من فاتا وتونا wato munasaba da ta samu a nan waje, Allah ya tabbatar da dukkanin alkhairi. Allah kuma ya sa a ce gara da aka yi, Allah ya sa abokan arzikin juna ne gaba daya. A gurguje gabar magana akan cewar wato musan kanmu, wato gaba ta take mai fadin gaske kwarai da gaske. To amma dai babban abu shine kafin shiga wannan gabar akwai abubuwa guda biyu muhimmai da dan zan dan ja hankali. Maganar da malam yake dazu ta cewar wato a samu wani ya fito ki fado ta magana za ta zo ta bugi kan mutane, mutane su ji kamar kansu zai fashe ko kamar kwaron kwatsa. To waɗannan abubuwan ya kamata idan muna da wayewa yanda ya kamata a dissan da abe shiga cikin wata kafa ta cikin kafofin sadarwa na zamani. To in dai fa kana so ka dankwafe wannan abun ka bar shi a nan, karkai komai a kai, karkai commenting balle kai sharing balle ko kuma ko wani abu ne karkai ko menene ka kyale shi, wannan shi zai fi ma'ana, shi zai fi amfani abinda masu yin wayannan abubuwan mafi yawa suke nema na si abin da ya tare shi trending. To ba su samu wannan din ba. Idan ka kalla kusan mutum ne ma wanda mai yiwuwa wani ma sai ya zaci ma tilma an jima da binne shi kwata-kwata ba ma a yayinsa, amma kuma sai ya ɗauko ta maganar ko kuma ta ɗauko ta maganar sai ta zo ta yi. Sai da ka irin wannan ka yi kurin abin da ba wani shi cewa sai an kula kashi ke tsoyi, ko kuma in ba wannan din ba, in ma haka ne to akalla ya kamata wayannan su kansu wayannan kafafan ne musu dabara. Za mu iya daukan wannan abin a Facebook ka dora kai recording, in kai recording wannan tura iya wanda za ku dawo na mataki akai ku yi, amma maganar dai ai ta bi a Facebook inda zai wannan yawan izama an watsar da maganar. Wannan shine babban abin da ya fi muhimmanci. Abu na biyu kuma dangane da wannan, na ji wasu daga cikin irin wanda suke ko tare da suke ko ne suna cewai tana maganar cewar in an ma matsa mata ko za ta bar musulunci wani iyazu billahi. To ta faɗa wata faɗa ba dai, amma dai maganar ta fito an fahimta. To abin da ya kamata sani da ko duk musulmi shine musulunci kamar yadda muka sani addinin Allah ne. Allah ko ba a yi masa karɓi kar rasa, an fahimta ko? Sarka daga sanda mutum ya sa wa kansa cewar da wani lokaci da zai bar musulunci to ya fa zama kafiri, sai dai kuma isa ce kalmar shahada. Saboda mutum ya san wannan, dissan da mutum ya yarda wa kansa cewa da lokacin da zai yiwu ibar musulunci to ya zama ya bar musuluncin a san. Kai ba ma wannan ba, malamai suka ce ko magana ce ta aka da kai da wani wanda ba musulmi ba, saboda ka ce masa ko ka musulunta ko karka musulunta duk daya, wannan yana cikin abin da malamai suka riga shi a cikin ridda. Saboda ne, saboda daidaita musulunci ne da kafirci. Ina fata an fahimta. Da wannan abubuwan ya wajaba mu yi kokari
mu kare kanmu daga cikin wayannan abubuwan. An gane ko? Abu na gaba shine idan ka kalli arzikin da Allah ya mana da Allah tambaya wai menene ke sawa ai ta kwararowa zuwa wani gari ne ya ce ko arziki da mu da wayanda garuwan da ba ai shari'a ba da mu nan wane ne ya kwararowa zuwa garin wani eh ba su ka ku zuwa ba saboda haka wannan ne yake nunawa kwanciyar hankali ba mu ta da wanda ya zo wajen mu kuma Allah ya mana arzikin da muke iya wannan rayuwar kuma karɓo kowa saboda haka ya kamata mutane idan sun ji maganganu na masu kokarin su ringa alakanta addinin musulunci da kuma shari'ar Allah da kuma garuwan da suke na musulmi gaskiya tabbatar da cewa wannan magana ba da saurara bace akwai mutanen da diddama da suka samu a duniya to kowane gari zai iya samun rabo a wannan damar amma gurgudan me gurgudan mutsiyata da karuwai da suke a wannan garin talaka mutakar garin ku ba ku da yawan karuwai ko ƴan iska to akwai mutanen da in ma sun samu wata dama a duniya ka tabbatar ba ku da rabo a ciki ku hakura ku za ku samu rabon da yafi kowanne kankanta ina fata an bayyana saboda irin waɗannan mutanen kai daban su daban ina fata ya kamata mu fahimta kuma wannan shi zai dora maka cewar dukkan da kaga wata rigima ta shiga tsakanin irin waɗannan mutanen da wayansu mutikar ba waɗanda suke irin su ba ko wanda suka ci su sharri to ya lazumta a gare ka ka ringa kokarin zama a bangaren da yake rigima da su din saboda su waɗannan mutanen ba alkhairi bane in kana neman bakatsaka akwai mutanen da suke a haka suke ina fata kuma an fahimci bayanan da nake yi dangane da abin da ya shafi musulmi dan ko matasa cewa a san kai to wannan bayani kai wannan fara bayani ina da tsoron kwarai da gaske amma babban matakin sanin kai babban matakin sanin kai shine mutum musulmi ya sani cewa shi Allah ya yi shi ne dan ya zama jagora Allah ya yi musulmi dan ya zama jagora kuma jagoran nan ba da wani abu zai jagoranci kowa ba illa da imani kamar yadda sannan Umar ibn al-Khattab yake faɗa cewa larabawa wanda kuma wannan duk wani wanda yake ba su ba ina bin su a wannan ba da wani abu Allah ya ɗaukake su ba illa da addinin musulunci saboda dukkan da suka nemi ɗaukaka da wani abu ba wannan ba to suna da kaskanci Allah kaskanta su haka kuma duk wani wanda yake shi ma duk wani dan adam iya rukun mutum da musulunci iya ɗaukakar da Allah zai bashi subhanahu wataala to amma muna magana ne akan musulmi saboda haka kada mutum ya yadda ya ɓarar da garinsa Allah ya yi ka musulmi ka tashi a cikin musulmi kana kaza komai naka a haka to kada ka yadda wannan baiwar da Allah ya maka ka watsar da ita imani da Allah azizi ne saboda bakin da ya zo maka idan ba ka karɓe shi ba san da ka zo kake so kuma Allah ba zai baka ba shine Allah yake wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun falamma zaghu azaga Allah qulubahum duk san da gaskiya ta bayyana a gare ka to ka rungume ta hannu biyu in ba haka ba san da kake tunanin sai a lokaci kaza za ka koma mata to Allah kuma ba zai baka ba umuman abin da yake akwai kenan babu wanda yafi mai watsar da gaskiya mummunan sakamako mafi yawa a wajen Allah sai mutumin da yake yana musulmi amma kuma ya kokarin tsora mutane akan sharri to wannan malamai suka ce wannan mutumin kwata-kwata baya cikin sunnar Allah ya bashi ikon ya tuba saboda musamman ya tsora bayan Allah akan bata sun bata sun mutu akan wannan sun yi asarar lahirarsu sannan shi kuma ya zo wai Allah ya bashi damar ya tuba suka ce Allah baya wannan saboda mutum ya kiyaye abin da zai tsoro ne akan ba daidai ba saboda haka musulmi idan muna so mu san huwiyar mu san kanmu to sai mun koma cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina abin da Allah ya gaya mana a Qur'ani tunda shine asalin tushen tarihi sannan kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ga wani mukula da shi akwai wani abu da Allah ya bada a cikin sotul anfal an gane ko Allah yana cewa wa idh yurikahum Allah fi manamika qalila walau arakahum katiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr sai ne walakin Allah sallam inna wa'idin bilashidu wa idhirikum lan taqatu bi ahlikum qalila wa yuqallikum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula saboda malamai suka ce wannan ayatin da ke nunawa babu wanda yake sauya tarihi abinda ake jin ba zai yiwu ba idan ya tabbatar da shi illa wanda yake raina abokin rigimarsa me ya rainawa ba yana roƙe kai mutane ji ba kaga cewa bai isa ba ko menene shi ko wane ne shi ka yadda cewa karfin Allah kafi karfinsa sai kuma ka in masa kuma Allah yana wannan aikace in muka kyale ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka tako shekara nawa America ce a cikin Afghanistan shekara 20 tai amma a kaskance ta fita da mutanen Afghanistan ba sa kallon Amerikawa a wawaye waɗanda za su iya samun nasara a kansu da sun karɓe su kamar inda mu ake ta nuna mana su Afghanistan ne yake da su dama maqbaratul ghuzat duk wanda yake zai kai hari waɗannan guraren to ya kai kansa kabari shi sa Rasha shekararta na wata Afghanistan goma sha biyu amma su da kansu kace a hakika shekara takwas suka yi suna son zama a ciki shekara hudu karshe rabin shekarun kenan go suna dabarar ya za su fita ne ba tare da an kashe su ba za su iya fitowa suke mun yadda a yasulhu ba mun yadda an cinye mu ba amma duk inda suka motsa kuma sai a raɗe su saboda haka abin nufi kana musulmi ka yadda kai Allah kai ya ba jagoranci kai Allah ya ba jagoranci kuma jagoranci da zai tabbata a gare ka akan me cewar kai kira zuwa abinda Allah ya umarce ka da shi ka tsaya kyam duk wani son zuciya ta barna kada ka bi ta ka tsaya akan imani kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuci kuma kai adalci tsakanin ka da kai da kowa ne ina fata an bayyana wannan shine abin da Allah ya faɗa mana a cikin suratul shura yace fa li zalika fad'a wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahu wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'malu lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir saboda haka babban abin da za mu san kanmu mu yi kokarin tsayawa lalle ba a gama karanta tauhidi ina fata an gane ba a gama karanta tauhidi kuma tauhidi duk wanda ya kawo maka wani abu a cikinsa ba abin da yake a cikin Qur'ani ko hadisi ba ko kuma lazimin waɗannan abubuwan to karka karɓi wannan abun saboda muhimmancin tauhidi a wajen Allah ya wuce ya bar wani bayaninsa shi ya faɗi komai a kansa saboda haka idan ka tsaya akan wannan ka sani cewar ba a tsaya kuma akan tauhidi sai ana cikakken karatu a yanzu muna cikin wani yanayi wanda duniya ta riga ta zama a kunshe kamar ma kutu za ka ce mata yanzu nan abu ana yi a yanzu zai kai bayan duniya to a yanzu musulmi babban abin da yake gabanmu shi ne mai yadda wannan addini shi ne mummune shi shi ne kuma gatanmu shi addinin musulunci kai mara aiki to shi ne gara basa saboda ne saboda tabbaci Allah ya ce ma dama ne huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi sai ne liyuzhirahu liyulihu ala dini kullihi kuma Allah ya ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yaqumul ashhad saboda kamar inda Allah ya taimaki manzon Allah sai zama kai ma ka tabbata kana da wannan alƙawarin wajen Allah gurgudan dan matsayin da kake da shi a wajen Allah saboda haka kai kokari babban abin da zaka yi kokarin gindi da shi wajen yi wa addinin musulunci aiki shine karatu shine karatu, shine karatu. Idan ka dau karatu to za ka addinin musulunci aikin da makamai ma ba za su yi shi ba, kamar yadda Ibn Hazm yake faɗa. Saboda haka kai kokari ka san addini yadda ya kamata. Ina jin da yawa mun ga abin da ya faru kwanaki kamar biyar da suka wuce ko wata yarinya a Amerika ko Ingila, wata yarinya ina jin sunanta Qurra ne ina jin suke sa amma Qurra haka. Kaga yarinya ce aka zo a kokarin Turawa wanda nan ma sun fara kokarin kawo mana bayan an gama gargazar musulmi shekara 30 da wani abu tun daga sanda Bush ikuru ta yaki da ta'addanci ake kashe musulmi a duniya. Mu ma kuma ga rabon mu ya zo mana. Saboda ka a yanzu ana ganin an yi mana lalas. Saboda ka a yanzu sai an fara cewar wai a zo a yi zaman ya za a yi a tattauna a zauna lafiya tsakanin musulmi da Kirista. Dan Allah in tambaye ku, da musulmi da Kirista wa yake ne mukar a zauna lafiya? Menene dalili akan haka? Idan ka dauka duk garin da aka fita shin hankali a garin nan, a kasan nan mafi yawa gari ne da Kirista yake jin karansa ya kai tsaiko a wajen. In ba haka ba, inda duk aka fi karfin sa mafi yawa sai dai iyayen gidansa su tsallako su taya shi, amma shi ba zai fito a kai tsaye ba. Duk da Allah yana tona asirin su, ana gane kullakullan da cewa addinin musulunci da musulmi. Ina fata an gane. To dan haka a wannan kokarin da suke shine wai a zauna. Daga cikin sharadan kaga da wani mutum, wani kafirin mutum, wani wanda asalinsa ya ce wani shi dan batta ne, wani mushan dan bazata, an gane ko? Kaga ya fito yana magana wai daga cikin ana so a zauna lafiya, wai a daina tare da kafiri kafiri, kuma musulmi su daina cewa Kirista ba zai aure yansu ba. Ai wannan ku zan hakuri ku hana ƴaƴanku auren musulmi, ba ruwan mu zuwa yake a kamo su. Amma mu a jan mu duk wanda ba musulmi bane ne kafiri ne, ba zai yiwa mu daina wannan ba. Duk da cewar akwai bara gurbi waɗanda suke waɗannan maganganun, to amma cikin ikon Allah ni wanda mutane ban dauke su a mutane ba gaskiyar lamari. Akwai mutumin da in kai magana da shi ba tare da ka samu cikakkiyar shaida ta likita cewar zuke-zuken da yake yi sun rabu da tunaninsa ba, to ka bata kanka lokaci. In ba irin waɗannan babu waɗanda suke samun karɓuwar irin wannan magana a cikin masu da'awar musulunci, sai masu kafirta matan manzon Allah da sahabbansa, wanda kaga dama duk gaba ɗaya tafiyarsu ɗaya. Ina fata an gane. Kaga yarinya ce guda ɗaya aka ajiye wata kiristoci guda 20 amma ba yadda suka iya da ita a karatu na musulunci, Qur'ani da hadisi da kuma karatun shi kansa Bible din. Kuma Allah ya sa ta faɗa ba so ɗaya ba so take ita musulma ce kuma ahlus sunna. To kaga wannan ina nufin cewar me babban makaminka, kaga a Ingila fa take zaune amma ta yadda ita musulma ce, ta yadda ita waɗannan ba tare da su take ba, ita da niƙari ma take, su kuma suna zaune inda suka saba, shikenan kamar figaggiyar kaza a haka, amma ba su iya samun nasara a kanta ba. To idan kana so ka zama kai musulmi a matsayinka na matashi, ka yi wa kanka abin da ya kamata, to dole kana buƙatar ka koma ka sake karatu. Ba a daina karatu, ba a daina karatu, kuma karatu duk sanda ka yi shi za ka gane ta baka san komai ba. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu sake wannan abin, sannan mu sani ko ta mu a musulunci iya komawarka baya wato asali ke da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya dacewa da gaskiya, ba wai sabon karatu za a kawo mana ba. Ina fata an gane shikenan, an gane ko? Ba sabon karatu za a kawo mana ba wannan kaziyar. Ina fata an halarta tun daga malam yana zaune, ya kamata malam ya sa wani lokaci sai a sake lecture ne zaman kanta akan abin shafi huwiyya ga malam da kuma sauran malamai, sai a zo a yi da izinin Allah, amma malam za a yi da sharadi ni gabatarwa zan yi. An gane ko? Yawwa an gane ko? Saboda haka mu yi kokari mu sake wasa imanin mu, mu sake neman karatu, an bayyana ko? Kuma idan za mu yi mu tabbatar da cewar dukkanin mutumin da addini raba ka da shi, to wannan mutumin an bayyana ko? Kai daban shi daban, jissan da manhajin talaki ya sha bamban, abin da yake dalili a wajenka wani ya zama shi ba dalili bane a wajensa to wannan mutum kar ka bata kanka akan lokacinka akan sa shi daban kai daban baya wakilta ka bata baka wakiltar sa da yawa ina maimaita abin bakin ciki mutum yizo ice maka zai ina cewa malaman hadisi tahamul da huzuni amma kuma bai ma fahimci inda suka sa gaba ba tunda yanzu mutum da zai dawo maganar sardauna ice maka wai misalin wai hadisi wai mutawatiri wai mutuwar wai kamar labarin mutuwar sardauna yanzu ne ya san menene mutawatiri ai a yanzu ma ni ba da rubutu da ke mun wala ba da rubutu da na fara yi akan cewa a yanzu ma shin zai yiwa a samu tawatur a zamanin da nake ciki a yanzu ni abin da ya fara zuwa mun rai ba zai yiwa a samu ba saboda ne saboda irfitar an samun tawaturi rashin yiwuwar tawaturi haɗin baki a yanzu kuwa yanzu haɗin baki har ma haɗin me kake nema sai a haɗa an bayyana saboda haka bakin da mutum ya zauna bai san magana da mutane suke ba ai ƙarshen rashin adalci ita zai rigima da shi saboda haka ina cewa ƴan uwa musulmi mu koma mu san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da yake ba khususiyarsa ba mu yi kokarin cewa iya da motar mu a wajen Allah shine iya sifantuwar mu da wannan abin da wannan muka hada gaba sai mu kiyaye huwiyyar mu yadda ya kamata ina fata an gane a ƙarshe rigimar duniyar nan an fahimta ko yanzu in kana neman wato afkar waɗanda suke ɓata wa musulmi tunaninsa da kuma kowa a duniya an fahimta ba za ka iya kirdige su ba balle har kai maganinsu to amma Allah ya mana gata in dai ka riƙe addinin musulunci ka riƙe ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallama ingantattu bisa fahimtar magabata managarta to kayi wa zuciyarka Allah ya zuciyarka ga rukuwa duk wani sharri ba zai shiga cikin ta ba duk wani sharri ba zai shiga cikin ta ba muna fatan Allah ya tsare mana imanin mu Allah wanda muka sa Allah ya sa mu cika da imani mu ma Allah ka tsare mana jiki mai amfani ka sa mu cika da imani Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa kafi kowa sani Allah kai mana magani Allah kai mana agaji wanda ya ci amanar mu Allah ka tabar da shi kowa ne Allah kada ka biya masa bukatarsa Allah dan kaunarka da manzon Allah salama Allah ka bamu damuna ne albarka Allah ka iya mana Allah ka iya mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kun daje sai kun hada rigima tsakanina da malami na to ta Allah ba ta ku ba to a gurguje zan kira Sheikh Muhammad al-Khamis Abu Haifan zan bashi minti biyu ya sallama da mutane minti biyu na ba malam ya gaisa da mutane daga nan sai mu kira baban mu fadilatu Sheikh Muhammad bin Uthman shi ma zan bashi mintunan godiya sai mu salla insha Allah jazakallahu khair
alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa salawatu rabbi صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين دان uwa na takwarana mu ahlus sunna mun tv za mu iya isar da sako ba kamar waye bane a ce minti 10 to da izinin Allah zan yi kokari cikin ma'anar minti 2 a majazance ba a hakikance ba da izinin ɗan uwa a gurguje gaisawa zami hakika na ji daɗin wannan al'amari Allah ya sanya albarka cikin wannan aure da aka gabatar jiya na babban malaminmu al-Sheikh al-Hafiz al-Imam Muhammad bin Uthman hafizahullahu ta'ala abinda barista ya so ya faɗi a ɗazu ya tashi na ce ni zan isar insha Allah amma gabanin nan ni ɗan gida ne a sahaba Sheikh Malam Awwal Zakirai yaya yake a guri na garin mu daya makota daya yaya na ne yakan sani yakan hana ni sannan barista shi ma yaya yake a guri na dan ni haifaffen nan ainihin wato gyade-gyade ne sahaba gurin zuwan mu ne bana mantawa shekaru aru-aru baya wata lecture jiya abinda na gani a wannan kutubar sai ta tuna mu lecture da Sheikh Jafar Mahmud Adam da aka gabatar a wannan masallacin malam yayi kokari yana kokari malam Allah ya kara muku karfin gwiwa malam yayi tarbiya kuma yana kan tarbiya da duk wanda ya san kundila ajiya da wanda ya santa a yau sai dai ya ce malam jazakumullahu khairal jaza Allah ya saka muku da alkhairi ɗan uwa abinda kawai nake so na ce shine a malaminmu malam muazzam yayi wani isharar da zan dan yi tsokaci kadai akan su sai ne sallama wato idan muna so mu san su wane ne mu dole ne mu koma mu san menene huwiyar mu identity namu muna da abin da yake alamta mu ya nuna mana mu su wane ne duk inda ka shiga kada kai shayin cewa kai musulmi ne mai kubun qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar ku da ta rike alqur'ani a matsayin hablu najatiha to wannan al'ummar ta zama dole ta buwaya ka dobe mutanen Gaza me yasa suka buwaya sun yi riko da Qur'ani suna kamanta abin da yake na Al-Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk matashin da zai taso ba zai ado da Al-Qur'ani ba cikin ayyukansa to wannan idan sa makahon ido ne dukkanin matashin da zai sanya kunnansa ba zai sanya sauraron Al-Qur'ani ba to wannan kurman kunne ne ko da yafi kowa ji duk matashin da ba zai jagorantar da Qur'ani a gidansa ba to wannan gida rididdigaggen gida ne duk yadda ya kasance wajen gini duk al'ummar da bata jagorantar da Al-Qur'ani ba wannan al'umma ce kasashiya amiyat uyunun lam taktahil bil Qur'ani wa summat uyun wa summat adhanun lam tushannat bil Qur'ani wa dumirat buyutun لم تدوي بالقرآن ومحقت أمة لم تتحاكم إلى القرآن وهانت أمة لم تعمل بالقرآن dan haka ƴan uwa mai riko da alqur'ani wallahi ba za a kai mu kasa ba makiya da suka hanga suka hango sai suka ce bari su raba mu da alqur'ani dan in dai muna da qur'ani ba za a layance mana ba laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum za mu san suwane ne masoyan mu suwane ne makiyan mu ya za su yadda mu so su bayan sun san muna karanta walantar da ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum ya za su yadda bayan mun san Allah ya karanta ya gaya mana akan cewa la tattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ya za su yadda bayan muna karanta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya ya za su yadda bayan sun san muna da ayar da take bayani akan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda sunan su ne yanka awliya kada mu rike su to dan haka babu wani amalgamishin da za a zo a mun afuwa ina karambani gaban su mala kana abinda yake na turanci malam kuma ai sai sallamawa to dan haka ƴan uwa dole ne mu riko da alqur'anin mu matukar muna son mu ga samun nasara a koda yaushe wannan tasa suka zo su yi kokarin raba mu da malaman mu na alqur'ani mai girma sai kaza an ce maka lalle shi malami ya je ya nemi sana'a domin dogaro da kansa magana ce a zahirinta mai kyau amma daba makan muka ne ba mu sani ba na faɗa a jiya zan maimaita ta a yau lokaci yayi na malam bari na soka korar malaman islamiyu da suka san qur'ani suke wasu suka bar Kano suka yi Kaduna da Kaduna suka ƙara inda malam ya fito Abuja amma shi malam akwai abin da yake yi daga Abuja suka yi Ghana wannan ba karama illa akai wannan al'umma tamu ba shi yasa zaka ga al'umma mu babu tarbiyyar alqur'anin a taso wanda take lalle sai mun yi karatun tanuto mun dawo mun san ina ne yake mana ciwo mu rike qur'ani da sunna wancan mutumin ta nan ne yake halakar da matasan da cewa shi ya san Qur'ani yayi dibidibinsa yayi walankeluwarsa a tunaninsa Qur'ani yake amma duk mai Qur'anin malam sun san ƙarya yake yi babu abin da ya sani cikin Qur'ani sai mulanka dan haka ka rike Qur'ani za mu zama izza da buwaya mu buwayi al'umma ya zama mu ake san adikalmamu mu ne za mu buwaya a koda yaushe Qur'ani zai cece ka a duniya, a kabarinka, a tashin alkiyama. Dan haka Imam Shafi'i yake fadi akan cewa wa haytul fatayir ta'u fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila hunalika yahmihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi zirwati al-'izz yutala yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala fa ya ayyuha al-qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubaddila hani'an mari'an walidaka 'alayhima malabisu anwarin min at-taj wal-hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا أولو الجر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منابسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا عند نكيسون ذو جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عبا وصلصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kai da aka baka minti biyu dan uwana sai ni haka da kai kuma wato ni inda na san cewa ya go da tsini tunda ya tuna lecture da marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ya gabatar a wannan masallaci a shekara ta 2003 shine lokacin da na fara zuwa wannan masallacin daga unguwa goran dutse ban san nan ba da tambaya na zo zuwa na biyu a cikin shekara ta 2005 ita ma lecture ce ta kawo ni ta marigayi dukkanin su shahidai ne guda biyu na sunna Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria ina fada ina karawa har yau ni dai a Kano ban san wata lecture da aka yi a Kano wacce ta tara al'umma da wannan lecture ta tarawa na san ba haife ka ba kake zarai an gane wannan to yau kuma cikin falalar Allah da ni'imarsa sai gashi an waye gari ba dan mun kai ba amma ni'imar Allah ta kawo mu muma mu muke zauna akan wannan kujerar muke gabatarwa to haka ake bukata in kana zuwa karatu ka zo karatu da manufa ko baka zama malami ba ka jahilci addini inda hali ka zama malami yanda malamai suka bada gudunmuwa to kai ma ka bada gudunmuwa ka samu malamai ka rike Allah ya kara wa Sheikh Muhammad bin Usman lafiya a shekara ta 2004 ya yi wata lecture a kasar Niger sai yake bada labari cewar ya je kasar Faransa ya so ya gabatar da lecture da Faransanci amma bai iya ba a lokacin sai ya faɗi wata kalma na rike ta har yau da salon yanda ya faɗa sai ce haza naqsun alayya bayan kamar shekara biyu sai naji malam kawai yana Faransanci kawai naji ana danjenu jansuwa bace to aiki ga mai kare ka kisa da malam Basiru ya kafa wa angwayen nan sharaɗin magana da larabci sai na gode wa Allah a tsaya iya larabcin saboda watan da ya gabata sai na ga malam a Turkiya yana turkanci na ce to kai in ka zo neman aure gidan malam aka ce sai ka yi turkanci sai dai a turke ka to duka a nan muka kawo ƙarshen wannan zama mai albarka muna masu ƙara jaddada addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah ya bada lafiya da zaman lafiya da zuri'a ta gari to a ƙarshe za mu yi khitamu homisk za mu gayyaci mai gayya mai aiki mai masaukin baki fadilatu Sheikh Muhammad bin Uthman dan ya zo ya mana fatan godiya insha Allah
wane mutum ya kuma Allah ya shekara barakallahu fikum
ni gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin
subhanakallahumma wa bihamdika